Gendala Bahasa Bernipa.
Ina bashi shawarar cewa ya bari mu rufe yin registration din, bi yi ba ya hau kan titin jihar Kano ya gani ko waye mutum.
Yanzu wannan makudan kudade da aka rubuta yan adadin zuwa kace sai sun bada wannan kudin zan su gaba da sana dan Allah dan Annabi.
Kadimul Islam din nan yana iya kokarinsa domin alƙawarin da aka yi wa ƴan jam'iyya itabbata da sauran al'umma na ƙasa, amma kaga wayannan cabinet din gwamnatin gaba ɗayan su ba su da amfani.
Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro assalamu alaikum, Ahmad Rabiu Jain nake muku sallama ta cikin sabon shirin hangen dala wanda kan kawo martani daga gidajen imanin siyasa tare da nazari kan al'amuran da suka shafi al'umma kai tsaye bisa tsari na demokradiya, kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin kasa ya bayar da dama. Majalisar Dokoki ta kasa ta miga kunshin daftarin kasafin kuɗin baɗi ga fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari bayan nazari da majalisar ta gudanar kan wannan daftari. Babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan harkokin majalisa Malam Umar El Yakub ne ya sanar da hakan ga jaridar Punch a Alhamis din nan, inda ya bayyana cewa majalisar ta mika daftarin kasafin kuɗin ga fadar shugaban kasa. El Yakub ya kuma tabbatar da cewa nan ba da jimawa ba, shugaban kasa Muhammadu Buhari zai samu lokacin nazari tare da rattabawa daftarin kasafin kuɗin hannu alabashi ya fara aiki a watan Janairun sabuwar shekara. Tun a baya dai kwamitin kasafin na majalisar karkashin sanata Barau Jibril ya gabatar da rahoton sa a gaban majalisar dattawan karkashin jagorancin shugaban ta sanata Ahmad Lawan. Idan za a iya tunawa dai tun sa'ilin da majalisar ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar mata da daftarin kasafin kuɗin ta kudure aniyar za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta kammala aikin duba kasafin kuɗin cikin lokaci. Yanzu haka dai abin jira a gani shine lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai rattabawa wannan daftari hannu, domin kuwa majalisar dokokin ƙasa sun kammala nasu aikin kan daftarin kasafin kuɗin baɗin. A baya dai fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bayyana cewa ta samu tasgaro daga majalisin ƙasa, inda shi kansa shugaban ƙasa a wancan lokacin da za su kammala zangon farko yace bai ji dadin yadda ya gudanar da ayyukansa da ƴan majalisin ba. Dama dai ana ganin ba zai zama abin mamaki ba dan majalisar ƙasa ta kammala duba aikin kasafin kuɗin baɗin a yanzu, domin kuwa tsakanin fadar shugaban ƙasa da kuma zaurukan majalisin sun kasance tamkar abin nan da Bahaushe ke kira tona maina, ko kuma irin abin nan da ake cewa da kan daka shi kardaka. Yanzu dai babu abin da ƴan ƙasa ke zuba idanu su gani face yadda kasafin kuɗin sabuwar shekarar zai kasance domin samar da ingantacciyar rayuwar da dukkan ƴan ƙasa ke muradin gani. Tun a baya dai ƴan ƙasa sun yi tsammanin samun rage radadin rayuwa da ake kallon al'ummar wannan ƙasa na fama da shi, ba wai iya ga ƙasa ba, hatta a nan Kano ma wasu cikin ƴan jam'iyyar APC na ganin ana samun abin nan da ake kira rijiya na bayar da ruwa amma guga na shirin hanawa, domin kuwa a kallo irin na dan lami baban komanda cewa yake sun tura motar amma tana shirin bule su da hayaki ta hanyar baiwa wasu mutane mukamai, amma yana ganin ba sa kulawa da na ƙasa-ƙasa, duk da dai ya ce aiken ne baya ƙarasowa.
Kadimul Islam din nan yana iya kokarinsa domin alƙawarin da aka yi wa ƴan jam'iyya itabbata da sauran al'umma na ƙasa, amma kaga wayannan cabinet din gwamnatin gaba ɗayan su ba su da amfani. Kaga kuma shunanin da aka yi gaba ɗayan su guda biyu ne masu rai,
idan ka ce ba su da amfani bayan mai girma gwamna hango sai ya duba ya zabo sannan ya nada su
guda biyu ne su taimaki al'umma. Idan ka dauke mutala silangaro ka dauke mutari, to saboda haka waɗancan mutanen me za su yi maka? Dole sai dai ka dauko kuma irin su Musa ka saka su. Kaga guda uku kenan, wallahi al'azimu rago gaba ɗaya ba su da amfani, kuma al'ummar jihar Kano ba za su ji dadin su ba.
Hanya mai sauraro zai je da kai.
Waɗannan adubaizozi da aka zo su ma za a yi, duk da ba mu ga sunayen su ba. Ya kamata mai girma gwamna ya zamana cewar mutane ne waɗanda suke kusa da talaka, ba irin mutanen nan na fage da na kumbotsa na baya ba. Wallahi al'azimu mai girma gwamna wajibi ne mu gaya maka gaskiya, domin kai kadimul Islam ne, domin kai ne zaka taimaki al'umma kuma ka fitar da a'i daga rogo. Yanzu kaga irin mutanen da fa aka yi mukamai MBM din nan gaba ɗaya babu wani mai amfani. Kaɓinsu babu wani wanda
na ba dai duk kokarin da suke musamman na kasuwanni
duka ƴan daye ba su da amfani duka
kaɓin. Me yasa? Me hujja?
To domin bamu ga amfanin su ba domin babu wani ci gaba da suka kawo al'umma domin kuma ofisoshin da aka ba su ba su dauki yan jam'iyya ba kuma ba su taimaka al'umma ba me ya amfanin su saboda ka ba gurin wanda muke zuwa ba kuma gurin wanda muka je muka ce
yanzu dai dallami baban komanda yana cewa jam'iyyar APC ta matakin kasa-kasa ta gaza
jam'iyyar APC ta mutse tun daga mazaba har national ba kuma mutumin da ya isa a Najeriya ko a jihar Kano Imanu Gorin APC ko wani
da shi yanzu kana cewa sun gaza
ni abun da nayi da shi yanzu idan ka duba ai akwai ciyamomi wanda aka sa wayanda suke da amfani yanzu irin su Siraje Jambul din nan kaga mutum ne wanda ya fito grassroots mutum ne wanda ya fito bai da mai gida amma yau gashi yazo yana taimakon al'umma yau kuma wasu mutane a cikin gida ba sa kaunar sa amma ni abun da nayi da shi kaga Sagidu Kurtigi wannan layin da ka hau ba naka bane
ba wai iya ga dan Lami baban komanda ba hatta su kansu ya yan jam'iyyar Hamayya ta PDP na kokawa kan yadda suke kallon gazawar wannan gwamnati ta fuskar samar da ayyukan raye kasa ga al'ummar wannan jaha domin kuwa a kalamai irin na su miji Sigan Jingau na ganin wannan gwamnati kamata yayi ta yi duba kan al'amarin ruwan sha da kuma sauran al'amuran rayuwa wanda zai iya taba rayuwar talaka kai tsaye
kullun talaka a cikin wannan gwamnatin dan dana kuda sa yake yi yau mallan talaka ruwan famfo kullun muna ƙara kira dan girman Allah mai girma gwamna ka taimaki mutanen jahar Kano ka taimaka ka saki ruwan famfo mai girma gwamna shinkafa fa ta yi tsada mai girma gwamna masara da alayyahu komai ya tsada yanzu ya ilahil alamina a ce ruwan da za a dafa wannan kayan abincin a ce shi ma sai an ji an siyo shi yau ruwa ana siya ruwa naira 30 naira 40 dan girman Allah mai girma gwamna idan wasu ne suke baka shawara wannan abin da ake yi wallahi ba daidai bane ba
amma gwamna shi yake da haƙƙin bada farashin shinkafa
abin da nake so ga gane ko ba ma ita miki ma harkar shinkafa a ruwan da za a dafa shinkafa shi muke so a nan zai yi nasa wancan haƙƙin shugaban kasa ne
wataƙila ya kace
abin da nake so ka gane wallahi talaka ya shiga wani hali talaka yana dandana kudin sa yanzu yau da yin yau sharaban mu da wutan nefa ba wai asin je yajin aiki amma yanzu sun dawo sun janye amma ina wuta take ya ilal alamin ya wani ma dan talakan kullun sai ya fita Allah yake bashi abin da zai kai bakin sa yanzu wannan makudan kudade da aka rubuta yan adalci su aka ce sai sun bada wannan kudin zasu ci gaba da sana dan Allah dan Annabi wani koma ba ko babur din ya siyar ko ba ni da adalci so ba ni da kishin talaka mu kullun fa akan aikin talaka muke fa ina kira da wa'annan kwamishinan da kuke cikin gwamnatin nan ku yi koyi da mai girma su nusu sarar kwankwaso ku yi koyi da Komarar Aminu Abdulsalam suna cikin gwamnatin nan suka fanci cewa talaka ba zai ji dadin wannan ba suka fita sabkar sa kuma ku ajiye kudin ku dan girman Allah ku fita ku bar wannan sabka saboda wallahi Allah yau a cikin kwamishinan nan an rasa wanda zai fito ya fada wa gwamnati gaskiya saboda kuna ji tsoron kar ta yi koyi ta kujerar ku
maji Sagam Jingau na jam'iyyar PDP shi ma dai Rabiu Abdullahi dan shayi shigowa yayi wannan fili yana kira ga gwamnatin jihar Kano da ta waiwayi al'ummar wannan jiha ta fuskar samar musu da kayayyakin more rayuwa
domin gwamnatin jihar Kano ta yi shagulatin bangaro da harkar lafiya ta yi halin ko in kula da harkar kasuwancin Kano ta yi halin ko in kula da harkar asibitittukan jihar Kano da harkar ilimin jihar Kano mai girma Ganduje ba daidai bane domin al'ummar Kano su suka zabe ka halastacciyar gwamnati 2015
wai da na ganka yanzu na dauka cewa zakai mai girma gwamna ina baka shawara kan cewa a gyara wancan gurin da ake ganin cewa ba daidai yake tafiya ba amma a ce lalle dole
abinda muke so dole ne gwamnatin jihar Kano domin haƙƙin ta ne
kai fa ba dan jam'iyyar APC bane ba dan jam'iyyar PDP ne kuma kana cewa dole sai gwamnati ta dauki mataki
ai dalilin da yasa kenan muke fadar gaskiya idan da muna cikin gwamnatin ai ba za mu iya bada shawara da ta kamata ba amma da ba mu ciki shine muke gaya wa gwamnatin jihar Kano dole sai an gyara yanzu gwarzo abin takeici abun bakin ciki abinda naji MD na Sterlite yana fada a kwanakin baya da ya wuce wannan abin takeici ne ka shafa awa daya kana hira amma ka kasa gaya wa mutane abinda ka kawo ci gaba a zuwan ka MD na Sterlite wannan ba daidai bane
ido yana gani hannu yana taba duka ci gaba da ake samu a cikin jihar kuma kai baka gani
dan girman Allah gwarzo yau ka bititinan jihar Kano duk titinan jihar Kano a kashe suke fitilin su babu wuta abin takeici mai girma sanata Muhammad Rabi'u Musa Kwankwasa a baya lokacin da aka rike gwamnatin Kano aka rike wannan titinan haka suka yi an rike koina
kuma fa lokacin gwamnatin naku an ce akwai matsaloli da suka shafi su waɗannan tirakullan tarki
Alhaji na gaya ma zamanin mai girma sanata Muhammad Rabi'u Musa Kwankwasa duk titinan Kano na kauye da na birni babu inda ba a kunna wuta a kansa wannan ba daidai bane
kai ka taba tuntubar shi wannan MD kaji waɗannan matsala ake samu na wajen cewa ba a samu wutar idan har da gaskiya kake zargin da kake yi
ina ruwan mu da shi ai ya sani sai mun ma ga
ba dan al'umma kake yi ba kenan
to ka dauri dan me za a je a ce an tuntube shi shi bai san aikin sa ba mai girma ganduje kai wa Allah ka cire wannan MDin Nasrallah domin wallahi bai san aikin sa ba
MDin da kake cewa a cire shin wa za a dora
a dauko ma amini na miji shi ga mijin gawa a bashi
yana da tantanta da zai rike wannan kujera
ya ma huce haka duk abin da ka bashi zai iya rikewa a bashi gurin ya rike ni ma a samu mu wata kujera mai tsoka rike da ni da al'umma ta
to kaga dai yanzu kuna yin bara ne da roƙon iri a wajen mai girma
gwamnati Allah abin da muke ga ya gwamnatin jihar Kano dole sai an gyara domin talakan Kano yana cikin wani hali
matashin dan siyasa Rabi Abdullahi dan shayi daga yankin karamar hukumar Rimin Gado bare mu sauya wa gamban kafa inda zamu leka jihar Kogi inda gwamnatin jihar Yahaya Bello ya bayyana shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin cikakken dan siyasa wanda yake kamanta siyasa har a cikin gidansa gwamnati Yahaya Bello na bayyana hakan ne lokacin da yake ganawa da manema labarai jim kadan bayan wata ganawar sir da mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Oshibanjo Yahaya Bello ya kuma ce shugaba Buhari mutum ne da yafi kowa iya dabbaka harkokin demokradiya a cikin dukkanin shugabannin da suka taba mulkar wannan kasa wannan tsokaci dai ya biyo bayan yadda ƴan kwanakin nan jami'ar hamayya ta PDP ta zargi shugaban kasa Muhammadu Buhari da cewa ba wai shine yake gudanar da mulkin wannan kasa ba sakamakon wasu kalamai da mai dakin shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari ta yi na cewa wasu ne ke gudanar da mulkin wannan kasa ba tare da masaniyar shugaban kasa ba baya bayan nan dai mun jiyo yadda wata cikumar da ta kunno kai a fadar shugaban kasa tsakanin manyan mukarraban shugaban da kuma mai dakin sa Hajiya Aisha Buhari wanda kuma wasu manazarta ke kallon hakan zai iya shafar makomar jam'iyyar APC musamman lokacin da shi kansa lamba ɗayan kasar ya kammala nasa zangon watakila kuma jam'iyyar ta sanya wani a gaba domin gadan wancan buzu hatta anan Kano ma wancan gadan buzu na lamba ɗaya shine abin da yafi daukar hankali a cikin tsakar gidan jam'iyyar APC inda tun kafin gwamnatin wannan zango ta kammala cin talata da Laraba wasu ƴan jam'iyyar ke hangen ya kamata a nemi juma'a Wana kwanan nan dai mun jiyo yadda ta kace mai kan waye magajin wancan buzu inda wasu ke kallon kamata yayi a tuna kungiyar nan ta daga liman sai na ibi inda wasu ke kallon kamata yayi a tuna kungiyar nan ta daga liman sai na ibi wasu kuwa ke kallon sanatan Kano ta arewa Barau Jibril shi ya kamata ya zama magajin wancan kujera a wannan rana dai awwal bala makwarari ya leko wannan fili yana ganin baiken wadanda suke sukar wancan yunkuri na sanata Barau Jibril inda yace su fa yanzu babu maganar daga liman sai na ibi sai dai batun daga liman sai sahibi
a wancan lokacin haka muka fito da farar safiya muka ce daga liman sai na ibi yanzu me da mutane sun nuna ra'ayin su sun ce ga wanda suke za ku dinga buguya ku ce dan me za a yi haka
yanzu ba za ku yi daga liman sai na ibi din ba
alhaji abinda ake magana yanzu cancantacce za dauko wanda yace canta
sai na ibin yanzu bai
cancanta ya gaji mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu duk mutane da suke waya wai Barau Jibril Barau Jibril bai cancanta ya zama gwamnatin Kano ba sanata ne na Kano ta arewa ba yawa ƴan Kano ta arewa aiki ya bada offer yayi informate ga hanya nan wanda ta tashi daga Dai zuwa Katsina ya kamo shi an yi face-face a da amma yanzu gashi hanyar nan za a zuba mata kwalta a layin to dan me in ka ce ta karo gwamnati laifi ne ba wanda muke tsoro a wannan tsarin mun dau layin duk abin da mutun zai faɗa yazo ya faɗa
nan nan fa sanagar ka dan batta ya fito yace abin nan da kuke faɗe fa yayi wuri a bari mana dan nan gaba kaɗan
alhaji mai girma gwamnati Kadimul Islam kaga da arewacin Najeriya ba gwamnati da aikin ganduje ido zai gani hannu ya taba kafa ta taka a dan kankanin lokaci an yi gadodi an ba da empowerment tsohon nan shekara 70 baya gajiya kullun aikin al'umma to me yanzu dan an nuno ne an ce kuma yana yi gwamnati biyayya kuma yana taimaka ƴan jami'a me dan an ce gaji gwamnati to duk wanda yake tunanin wai a wannan harkar zai bugo mana waya ga mana ta magana to an yi Barau din kuma gobe ma za mu ce Baran ne dan takara
yanzu misali ko dai kun jingine waccan tafiya da kuke ta daga liman sai na ibi
waye magana wani daga liman sai na ibi ana yi ma maganar a jihar Kano
a baya ko kuka ce daga liman
a dauko ai akan Ganduje nake lokacin da mai girma Rabi Musa Kwankwa sai yake gwamnati mu muka ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya cancanta ya zama daga liman sai na ibi yanzu kuma daga liman sai sahi da ai ba za mu boye ra'ayi mu ba a jihar Kano an fada an ce ga dan takarar muna son mu ga al'umma jihar Kano da yadda Allah idan Barau Jibril ya zama gwamnati Kano zai taimaki duk wanda ka sani kuma zai daura akan yanda Kadimul Islam ya ta
awali bala makwarari kenan guda cikin masu fatan sanata Barau ya gaji buzun lamba ɗayan wannan jiha a kwanakin baya ne dai babban bankin kasar nan CBN ya umarci manoma 30,000 a nan jihar Kano da suka amfana da rancen kudin tsarin nan na Anko Borrowers da su mayar da kudin da aka ara musu domin noman auduga to sai dai ana zargin ba wai batun dawo da kudaden ba har ya zuwa wannan lokaci wasu cikin manoman ba su kai ga karbar abinda aka yi musu alƙawari ba a shirye-shiryen mu da suka gabata dai mun jiyo yadda hukumar karbar korafe-korafe da yaki da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta dauki gabaran binciko yadda aka gudanar da rabon wancan rance da babban bankin kasa CBN ya bayar ga manoman wannan jaha to sai dai ƴaƴan jam'iyyar Hamayya na kallon wancan bincike kamata yayi a fara shi ta cikin ma'aikatar gona tunda dai ta cikin ta ne aka gudanar da wancan rabo a cewar Bashir Sanata sakataren kungiyar Kwankwasa kawai
a baya mun jiyo lamba daya yana fadin cewar tsiyan Nasara sai za shi gida muka gagara gane mi wannan magana take nufi domin mun ga ba ta da usulubi ko ba ta da mahalli shahi amma kafin aje ko ina mun gano cewar da akwai ƴan jam'iyyar su waɗanda da su yake kafin aje ko ina muna albishir ga magoya bayan lamba bi ba wai magana ta karar gwamna ba a'a magana ma ta yanzu si maintaining position din su da aka zabe su a matsayin running mate na gwamna da yuwa da akwai kyakkyawan zaton cewar ba lalle a wange lafiya karshen
menene hujjar ka
dutse a hannun riga domin gashi ne yanzu an ban kado file din wannan abubuwan da an kobarwa wanda kuma muna sa rai cewa anti corruption in dai har za a tsananta bincike wannan abin an yi badakalan nan ne a karkashin Ministry of Agriculture wanda kuma deputy gwamna shi yake ciyarun wannan ma'aikatar an ce an yi badakala da yawa kuma sannan akwai kurakurai muna ji muna gani muna kuma saurari kuma za mu ci gaba da dukan juji dan mu ji kukan gwazarma saboda ba za mu kyale a shamu ba sallaba mu al'umar Kano a rinkai mana abin da ba shikenan ba da su opposition party
amma misali Bashir Sanata shine zai koyawa wadancan waccan hukuma aiki kenan ita ai hukumar ta san wadanda ya kamata ta ji tuntuba
shi yasa muka ce an fara dukan juji ana jin kukan gwazarma kuma wannan abun mun san an yi shi ne a karkashin ma'aikatar noma wanda kuma ma'aikatar noman nan tana karkashin lamba biyu shi yasa muke ji a jikin mu dama muna zatan ba so yake si aiki tare ba domin shi in san samu ne da akwai wanda ya so ya dauko ya zama mai running mate amma yanayi ne yasa ya samu wannan din rabon bi sai ya kuma yin wata tayuwar amma gashi tinkan aje ko ina kuma dama ana rade radin cewar suna goranta mai duk da girman kujerar da yake da ita lamba biyu ya gaza cin akwatin sa ya gaza cin mazabar sa ya kasa cin karamar hukumar sa hasali ma babu wani impact da ya making a zaben da aka yi na 2019 nan to wannan abin shi suke goranta mai to ko in ba sa akai ba wannan ba da kalar sai ta yi tafiyar ruwa da kujerar lamba biyu ka kuma magana takarar gwamna ma a nan gaba babu ita
misali dama ku ƴan jam'iyyar Hamayya musamman bangaren kunkusiya kuna ganin ai tsoro kuke ku hada kashi ko kuma ku gwada kwanji da mataimakin gwamnatin Kano
mu ƴan kunkusiya mun iya gudu a cikin kwai ba tare da mun fasa ko kwaya ɗaya ba dan haka abinda nake ga maka anan shine ko da wa zamu takara zamu buga domin ba ma tsoron sa mun buga ma da mai gidansu ma da mai gidan mai gidansu ma bas ji da dadi a hannun balantana kuma ana maganar ganar giwa ba zai jiyo kaurin zo mu
Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta kunkusa kawai a jam'iyyar PDP da haka kuma ku zo mu yayi tsarin nan da gwamnatin jihar Kano ta bullo da shi ga matuƙa baburan a daidaita sahu na biyan haraji a baya dai mun jiyo yadda gwamnatin take bayyana cewa dole ne ga kowane direban a daidaita sahu ya biya zambar kuɗi naira 26,000 a matsayin kuɗin registration tare da na harkokin samar da tsaro da kuma na harajin shekara wanda har ta kai ga matuƙa baburan suka kudura aniyar yin yajin aiki bisa nuna rashin amincewa kan wancan tsari inda daga bisani aka cimma matsaya tsakanin gwamnatin da kuma kungiyar matuƙa baburan a daidaita sahun inda a maimakon su biya naira 26,000 a jumlace za su fara biyan naira 8,000 alabashi sabuwar shekara idan ta kama sai a fara maganar biyan wancan haraji kamar yadda shugaban kungiyar matuƙa baburan Alhaji Sani Sa'idu Dankoli ya bayyana
amma dai an yanke ne yanzu 200 kuma tabbatar gaba inda aka fuskanci matasan nan suna da yawa waɗanda ba su samu damar yin register ba na tabbatar gwamnati za ta tausaya ta karo su domin a ci gaba da wannan mu'amala
to amma a yanayin bayanin da kake fa hukuncin da kake fadin cewa an cimma matsayi akai ya saba da irin abin da hukumar Kano ta take jaddadawa kana nan akan bakan ka cewa kenan yanzu naira 8,000 shine kuɗin da aka zo yanzu za a fara biya daga baya kuma a ci gaba da wancan shine matsayin da hukuncin ma tsakanin ku da gwamnati koya
sai wannan shine matsayin da muka cewa gwamnati kuma sannan an zauna an yi rubutu bayan to kuma an zauna an dauka a recorder cewa ga yadda akai saboda haka muka dawo muka ga ya mutanen mu a janye zancen wannan zama da muka ce ayi a gida
to zuwa ita sabuwar shekarar da kuka ce an daga zu karbar shi wancan haraji a dunkule an yi hukunci a ko kuma cimma matsaya ne akan cewa za a biya ne a tsantsanke wata kille duk wata uku ko rabin shekara ko shekara guda din wanne aka cimma matsaya akai
eh gaskiya ba mu cimma matsaya annan ba kawai abinda zamu yi in Allah ya kama lokaci to za a zo a zauna mu ci gaba da roƙon gwamnati ga yadda za a yi dan a ka'ida da mun kullun ake biya harajin na baya. Kuma insha Allah a yanzu ma zamu ci gaba da roƙonta ya zama na biya harajin nan kullun ko kuma aka sa mana shi uku ko aka sa mana shi hudu.
Sani Sa'id dan Koli shugaban kungiyar matuka babura masu kafa uku a nan Kano, shi ma dai shugaban hukumar dake kula da zirga-zirgar ababen hawa ta Kano wato Karota, baffa babba dan Agundi jan kunne yake ga dukkanin matuka baburan da suka ce ba za su bi wancan tsari ba.
To muna yin wannan abu dan samar da tsaro da inganta zamantakewa ta al'umma bisa abubuwan da suke faruwa a wannan tsari. Kuma duk wani wanda yake jin ba zai yi ba, ina so in sake jiddada da babban murya, ko yake zaton zai yi zanga-zanga ko zai yi yajin aiki ko kome zai yi yake zaton zai yi, to ina bashi shawarar cewa ya bari mu rufe yin registration din, bai yi ba ya ga haukan titin jihar Kano ya gani ko waye mutum, domin gwamnati kanta zaman doka take yi, bari mabiyi wanda yake talaka ake tafiyar da al'amura domin sa da zaman lafiyarsa. Duk wanda yake zaton cewa wannan abu ba mai yiwuwa bane, to in muka gama yin registration ya ki ya gani.
Baffa babba dan Agundi kenan shugaban hukumar Karota a nan Kano, shi kuwa Sani Garka dan Batta na jam'iyyar APC shigowa yayi wannan fili yana mai nuna gamsuwar su ga wakilcin sanatan Kano ta Arewa Barau Jibril, wanda yace yayi abin azo a gani musamman a matsayin sa na shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisa.
Ina gwanin wani ganawa tunda Buhari ya hau mulkin nan duk yayin da ya tura bajal majalisa a takaice an yi gaggawa wata biyar wani lokacin ma wata hida har bakwai, amma da aka be honorable Barau Jibrin chairman na kwamitin bajal aka danka mar a cikin wata ɗaya da rabi ya gama aiki ga mai kare ka.
Wai sai waɗancan abokan hamayyar ta ku suke ganin cewa ta ko ina ma shi Barau Jibrin maliyan ya gaza.
A'a, mutum in gaskiya yake ya zo ya faɗi abin da gwanin sa yayi, mu kuma ga dan kadan abin da Barau yayi. A wannan komawar ta biyu ya kawo kuduri na titi wanda ya tahi daga Janguza zuwa Dai, sannan ya kawo ni kuduri na makarantar koyon aikin gona ta Audu Bako, za a mai da ita jami'a, sannan wannan kadan ne daga cikin abin da honorable Barau Jibrin
sai ya ce baba wannan kudirin da ya gabatar dukkanin sa an riga an yi su ne yanzu haka.
Amma karatu na daya har zuwa na uku a yanzu haka yana gaban Buhari, ina gwanin wani ganawa da kuma wannan nake yabawa dan majalisar jaha mai wakiltar kunci da danyawa Garba ya Ugwarmai, wanda a hawansa ya raba da babura da kekunan dinki da injin markade da injin taliya, shi kansa bai san iyakacin abin da ya bayar ba.
Wai ta fuskar ayyukan more rayuwa a yankin, wani irin ayyuka ya samar a yankin?
Yawwa, kai mun tambaya inda ya kamata in baka amsa. A yanzu haka ya kawo wa kunci makaranta ga garuma har an yi an gama, ga kuma hanya wacce Garba Gwarmai ya kawo daga kunci zuwa matan fada. Ina gwanin wani ganawa da wannan nake kira yan majalisu na jihar Kano gaba daya da yan majalisu na tarayya na jihar Kano gaba daya, ku yi koyi da irin wannan aikin da Garba ya Ugwarmai yayi. Gwanzu haka babura suna nan ya saya da kekunan dinki da injin markade da na taliya suna nan, za a sa rana a kuma rabawa, kuma kai kanka gwarzo zan gayyace ka ayi akan idanka.
Dattijan jam'iyyar APC Sani Garka dan Batta daga yankin Kano ta Arewa, kafin mu yi sallama shirin hangen dala na taya murna ga Nura Suleiman Gama wato Nura Bakonkwashi da zai angwance da Halimatu Sadiya Abdullahi Umar a ranar Lahadi mai zuwa da misalin karfe 11 na safe a tsohon masallacin Malam Nafi Indabawa. Haka kuma shirin na ƙara taya murna ga Abdulkadir Sunusi Adam na nan gidan rediyon Dala da zai angwance a ranar Lahadi da Amaryar Ruqayyah Salihu Haruna da misalin karfe 11 na safe a masallacin Sheikh Jafar dake ciranci kusa da makabarta. Haka kuma shirin na taya murna ga Bashir Hayati Jantile, wanda shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan ya nada shi a matsayin babban mataimaki na musamman.
Gendala Gendala ba shiga birni ba.
Baki daya kuma da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala, a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa, dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai, Ahmad Rabiu Jayen da na gabatar, nake fatan mu yi hutun karshen mako lafiya.